Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, suna samu mu a wasu gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niya fm da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta voa africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana. Ana iya kama mu a alfa radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na musamman wanda zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka, ciki har da babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington. A cikin shirin yanzu za a ji cewa ra'ayoyi na ci gaba da kabrewa a tarayyar Najeriya, irin yanda aka gudanar da zaben jihar Edo wanda gwamnan jihar na jam'iyyar PDP Obaseki ya lashe. A Jamhuriyar Nijar, wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira RECOSOC ta bayyana cewa za ta tallafawa magidanta fiye da 18,000 a kasashen Niger da Chad a wani shirinta na yaki da talauci. Akwai cigaban hirar da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ta yi da shugaban kamfanin man fetur na tarayyar Najeriya, Mele Kolokyari. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo bayan na maida ku a birnin Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zaɓi alkalin kotun koli zuwa mutum 5, kana ana sa ran zai sanar da wanda zai mai gurbin marigayya alkali Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace, kana bayyana sunayen mata da suka hada da Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da kuma Alison Jones Rushing. Yan ra'ayin rikauye ya nada su zuwa kotunan tarayya na daukar kara a cikin yan shekarun nan. Sai dai ya ke bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya yi zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi a kan shirin Fox and Friends na Television Fox. Trump ya ce zai sanar da wanda zai maye gurbin ne bayan an kammala addu'o'in jana'izan Ginsburg, fitacciyar 'yan saucin ra'ayi da mai shekaru 87 wacce ta rasu a ranar Juma'a ta gabata bayan ta sha fama da cutar sankara. A hali da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin ƙasa a makarantun Amurka. Yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran Amurka daga cusa musu aƙidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi, abinda a cewarsa yasa ake yi wa Amurka kallon mai wariyar launin fata. Matakin da Trump ke ɗauka na nuna zazzafar muhawara wanda ake yi game da wariyar launin fata gabanin zaɓen watan Nuwamba, inda manyan masu takara guda biyu suke da mabambantan ra'ayi. A cewar shugaba Donald Trump, idan an bidaddakin wannan tashin hankali da ke faruwa a yanzu, ya samo asali ne tun daga azuzuwa. Ya ce ra'ayin sassauci na masu tashin hankali da fitina sakamako ne kai tsaye daga cusa aƙidar da masu sassaucin ra'ayin ke yi a makarantu shekara da shekaru. Ya ce muna buƙatar manhajar koyarwa ko manhajar da za ta ba mu damar nuna gaskiya. Kana gaskiyar lamarin shi ne, akwai aiki mai yawa da ya kamata mu yi domin mu yaƙi da wariyar launin fata da ke yi wa ƙasar mu illa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar Ivory Coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaɓen sabon wata. Henry Konan Bedie ya yi wannan kira ne a ranar Asabar a Abidjan, babban birnin ƙasar, a wani taron da ya haɗa da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayansu. Kasar da ke Afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata, bayan da ɗan shekaru 78 Ouattara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba. Ouattara ya yi amai ya lashe, kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin ɗan takara bayan da wanda zai gaje shi Prime Minister Ahmed Gon Coulibaly ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan Yuli. 'Yan adawan Ouattara sun ce kundin tsarin mulkin kasar ya haramta masa shiga takara karo na uku, amma shugaban ya yi fatali da kokinsu. Yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar bayan an zaɓe sa na biyu ba zai aiki a kansa ba. Kotun dokokin kasar ta wanke Ouattara cewa zai iya shiga takara. Tashin hankalin ne yanzu ka iya tado da abubuwa da suka faru a tashin hankali da aka yi kafin zaben shekarar 2010 inda mutum 3,000 suka mutu bayan da shugaban kasar a wancan lokaci Laurent Gbagbo ya kyamancewa da shan kayi da watara ya yi masa a zaben shugaban kasa. Amurka ta gagabawa Iran sabbin takunkumai domin dakile barazanar shirin Tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai bayan da Washington ta tabbatar da sake dora haramcin makamai akan Iran na sai baba ta gani da yammacin ranar Asabar. Mai bada shawara ga sakataren kasa a fadar White House Robert O'Brien ya faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump tana dora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukiliyar Iran. Wani umarnin shugaban kasa daga fadar White House ya bayyana matakan dora hannu akan kadarorin wasu mutane da ke da hannu a hada-hadar kayan makamai da kayan aikin sojoji zuwa da kuma daga Iran. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka da tabbitar malin Amurkan sun nuna irin jan kunni da za a yi wa mutane da kamfanoni da za su take wannan doka. Kungiyar hadakar masana'antu ta Iran da daraktanta Mahdad Aglaki Kitabchi da shugaban Venezuela Nicolas Maduro suna cikin waɗanda takunkumin suka shafa. A ƙarshe, Amurka tana dab da kafa tarihi inda mutanen da suka mutu da cutar coronavirus za su kai 200,000 a cewar masana da ke sa ido a kan ɓarkewar cutar. Amurka tana da sama da mutum 6,800,000 da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Kana mutum 199,636 suka mutu da cutar, adadin da ya zarce kowace ƙasa.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotannin mu inda zamu soma da tarayyar Najeriya. Yanzu haka dai a tarayyar Najeriya, wani batu da ke ci gaba da kabrewa a wuraren hirace-hirace na 'yan kasar, musamman ga magoya bayan manyan jam'iyyun PDP da APC. Babu kamar yanda aka gudanar da zaben jihar Edo, inda gwamnan jihar dan jam'iyyar PDP Obaseki ya lashe zaben. Wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdul Aziz na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Yan jami'ar PDP irin su Honorable Abdullahi Adam Frembe da ke zama kwamishinan harkokin raya karkara a jihar Adamawa ya ko danganta zaben ne ga yar manuniya ga makomar APC a shekarar 2023.
Zaben Edo tun daren farko mukan mun ce dama a mana adalci, in dai za a jefa kuri'a zallan kuri'a, jami'an tsaro ba za su yi ainihin kama karya ba, hukumar zabe za ta tsaya ta yi abin da ya dace. To wallahi mun sani insha Allah za a yi nasara, domin gode Allah zaben Edo an yi shi an kammala lafiya. An ce jam'iyyar PDP ta yi nasara a wannan zabe, to wannan kadai ya ishe mu Allah san barka. Kuma muna da kyakkyawan zato ga kasar nan cewa insha Allah zabukuka za su kara kyau. Idan mun ce zabukuka za su kara kyau, ba wai dole sai jam'iyyar mu ta ci ba. Mu dai burin mu a bar talaka ya zabi abin da yake so.
Shekarar 2023 ba za ku razana ba?
To ai a 2019 ma ba mu razana ba. Mun san abubuwan da suka wakana a wannan lokacin, kuma yanzu muna ƙara ɗaukan matakai.
Kamar Frembe, shi ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP Honorable Hamza Madagali ya ce abin da ya faru a jihar Edo shine ko zai wakana a shekarar 2023.
Yin ciki domin nasarar mu na jiyan nan na cin nasaran gwamnan jihar Edo da muka samu nasaran nan ya nuna mana alaman karban Najeriya 2023 dole ne in fara.
Alaman karban Najeriya kamar ta ina ganin kan cewa ba wai kada magewa bayan kanta ba ji ko ina.
Abin da yake faruwa ba kullum ai a siyasa, kullum kai dan siyasa ka tabbatar da cewa kana karuwa ba koma baya kake ba. Yau in ka lura da jihohin da PDP take da ita sai karuwa take, kuma bisa ga haka ne yake nuna mana alaman cewa da yardan Allah 2023 za mu karbi kasar nan. Mu
haba ku kana gane ita jam'iyyar APC za ta shiru ta zuba muku ido kenan, sannan kuma ita kanta ma ba ta da hukuncin wannan sakamakon wannan zabe ba, ta ce za ta dauka kara.
To zabe ka an yi ta fili, ai kowa yana gani ba wani masala na security. In ka lura da dan takara na APC da aka tambaye shi ya ce komai ya tafi daidai yanda ya kamata, haka mataimakinsa. To kaga yanzu in daga bayan taso an ce an yi korafi kaga sai dai ya zama halinmu irin na ɗan siyasa na cewa kar a ce mun kwanta haka kurun mun yarda da abin da ya faru.
To sai dai ku a martanin su dangane da wannan da 'yan jam'iyyar PDP ke yi. 'Ya'yan jam'iyyar APC sun ce su ba su karaya ba, inda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adama Ahmad Lawal ya mai da martani da cewa
Ibrahim Abdulaziz duk mutumin da ya san siyasa bai kamata ma ya ce tun yanzu yana murna saboda jam'iyyar ta ci zabe ba. In baka manta ba, wannan nuna maka cewa na adalci irin na shugaba kasa Muhammadu Buhari, wanda kuma shugaba ne wanda jam'iyyar APC ta fitar da shi takarar ci zabe, kuma saboda adalci irin na shugaban kasa Muhammadu Buhari da adalci na APC, kaga cewa duk lokacin da aka yi zabe duk jam'iyyar ta ci zabe ana barin ta a bata wani sakamako da ta samu. Kuma kowa ya sani duk inda kaga APC ta fadi zabe ba wani abu bane ya ja ba, saboda illa fada na cikin gida. Kowa ya sani fada da ya faru tsakanin shi shugaban jam'iyya na kasa da kuma gwamnan da ya ci zabe yanzu, wanda a lokacin suna jam'iyya daya, wanda shi kaga shi wannan gwamnan ya kaura ya koma jam'iyyar PDP.
Koma da menene yanzu? Ko lokaci ne ke iya tabbatar da irin dambe wanda za a tafka nan gaba? Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda wata kungiya mai zaman kanta mai suna RECOSOC ta kuduri aniyar tallafa magidanta kimanin 19,248 masu fama da talauci a kasashen jamhuriyar Niger da kasar Chadi. Taimakon zai shafi fannin noma da kiwo da inganta sana'o'in mata da kuma shimfiɗa zaman lafiya. Kabaran da za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Adama Garam Tamara abari ta aiko muna.
Projen na RECOSOC zai taimaka a fannoni na kiwon lafiya, noma da kiwo, kwanciyar hankali, sana'o'i ga masu tsananin bukata a jihohin Agadez da Difa. Laminu Sani jami'i ne a Care International.
To shi wannan proje abin da yake nihi iya nihin a kama mutanen karkara, a karfafa musu ma'adanan su na arziki don dukkan wuya da halin kakanaka yi su huta daga shi. Fanni na biyu, shi wannan proje ya aiki domin kyautata zaman lafiya. Kun san kasanmu ba yau ba muna da gurare da yawa inda ba a zaman lafiya. To wannan proje ya zo da hanyoyi iri-iri inda zai aiki tare da al'umma, tare da masu iko, sarakan gargajiya, tare da duk wani wanda zai hadi a shi a yi aiki na ashin huda zaman lafiya a faɗin karkara gaba daya.
Ayyukan wannan projen za su fara ne a yankunan da ke da iyaka da kasar Chadi.
Faɗin wannan kasar mu yankin hamada da ake cewa yankin hamada, da Niger da Chad da Burkina da Mali da Mauritania suka kasa guda uku, suka doki iyaka ta Niger da Chad shine gungu guda. To mu inda muka samu nasara wannan gungu wanda ya shahi iyakan Niger da Chad, mu CARE da Oxfam da Alert International da Hertamat da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a Chad. To cikin kasa tsakanin Chad da Niger ma sun ce ya kamata a yi aiki bisa kan iyaka. Kenan jahohin da suke iyaka da juna tsakanin Chad da Niger, an kuka doka a Niger kenan jihar Agadez da jihar Difa, daga can Chadi akwai jihar da ake cewa Lak da Takanam. To kuma a cikin jahohin ma Difa fadi gare ta, Agadez fadi gare ta, suka ce to ya kamata da fadi dai a isa lamba wajen communicating da suke gaggak da iyaka da Chadi.
Su ma mata ba a bar su a baya ba.
Yaya za a yi a tsara su akan rukuni wanda ake cewa gungu, ya zamanto a karfafa musu, a ba su hannun jari don su samu su yi aikin da za su yi na su masu hudda kansu kuma su taimaka iyallansu.
Shi kuwa wani mazaunin garin Agadez an cirwa ka abu cewa ya yi fatan su abinda aka faɗa ya kai ma al'ummar.
Lalle wannan zancen da suka yi na cewa da a kama musu don su kai ga talakawa ya umarni duk wanda ya kamata su kama yamaya don salwacin gargajiya da hukumomi duka cooperate da mayar su kama musu don amfanin da suke doke da ya kai ga talakawa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Madaran a jamhuriyar Niger.
Daga da magaramtar jamhuriyar Niger sai mu koma a tarayyar Najeriya inda za ku ji cigaban hirar da wakiliyar sashen Hausa a birnin tarayya Madina Dauda ta yi da shugaban kamfanin man fetur na tarayyar Najeriya Mele Kolokari wanda ya bada tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a hada hannu da ƴan kasuwa domin farfado da matatun mai guda hudu da aka rufe su a baya domin ba za a iya gyara su ba. Mele Kolokari ya ce kafin zuwan gwamnati tun Buhari an samu yawan kudade da suka kai naira trillion 14 amma ba a ga amfanin su a rayuwar ƴan Najeriya ba. Anan Kolokari na bada amsa ne kan hujjojin da suka sa gwamnati ta cire tallafin man fetur a halin yanzu.
Yau halin da muke ciki gwamnati ba ta da mahalin da za ta dauki ita kwashi kudi ta sa wannan gyaran refinery nan. Muka ce to za mu yi mu nemo bashin nan ta ƴan kasuwa wanda za su zo sa kudin sa cikin wannan jari refinery nan ta yi aiki mu gudanar da wannan refinery tare da su a karshe su fitta kudin su daga riban da wannan refinery za ta yi. Babu kowa gwamnati za ta shiga wannan harka kuma karshe idan aka yi wannan gyara a kai karshe inda za a iya ce wannan refinery ta dawo hannun gwamnati kuma a yi tunanin ta ma za a yi da shi. Misali akwai abin da ake kira shi LNG sannan kuma ne kamfanin da muke sarrafa gas ta aiki wannan tsarin da akwai jarin gwamnati akwai jarin kuma shawara da kullum muke ba gwamnati shine a kai ga wannan matsayin a kammala shi. Saboda ga ja muna ganin muna kan hanyar da za a samu kwanciyar hankali kuma na imani cewa ba nan da dadewa ba za ga wannan riba abin da ake yi kuma mutane su waiwaya su ga cewa kyauta musu.
Kai ambaci batun ƴan kasuwa su zo su zuba jari din nan. ƴan kasuwa da muke da su a gida Najeriya suna korafin cewa su ba a ba su dama su shigo da man nan yadda ake ba waɗanda ke shigowa daga kasashen waje ba. Menene dalili?
Akwai bambancin sa jarin na abinda muke nufi bankuna da kamfanoni masu hali da za su sa jari a cikin gyaran refinery su muke nufi. Amma ƴan kasuwa da ake nufi tun shekarar 1917 ko har zuwa yau babu wani kamfani private in ba don wani lokaci gajere ba da ya shigo da man fetur kasar nan. Dallan guda biyu ne. Na farko akwai matsalar samun abin da ake kira foreign exchange, ake cewa kudaden kasashen waje wanda ta yi karanci tun shekarar 1917 har zuwa yau. Na biyu akwai matsalar tallafi. Idan ƴan kasuwa ba su ga cewa in su shigo da man nan za a maida musu tallafin ba, to babu ba su da wani hurumi da za su kawo. Saboda haka za su kawo a sa su sayar da shi a kasa da kuɗin da suka so shi su yi asara. Sai ga dai ba wani ɗan kasuwa da zai shigo da wannan man. Abin da aka yi shi ne a san tsarin da za a yi a samu wannan kuɗin kasashen wajen na ba dole duk ƴan kasuwa masu niyyar shigo da man nan. Kuma muna nan muna da tsari tsakaninmu da bankin kasa central bank kenan akan a samu tsarin da za a samu ƴan kasuwa. Saboda ba zai jima ba za su shigo ba hana su aka yi ba. Kuma na uku akwai dalili ɗaya da suke sai mafi yawan su suna cikin wani hali mai wuya ba su da ma daman da za su samu jarin da ma za su je su wannan kayan su shigo wannan kasan. Dalilai da yawa akwai basukan da bankuna suke ba da nan kasan sanin kowa ne yadda suke sa ko mai ruwa ke cewa ko ruwan da iyakar ruwan da ake sa wannan bai yiwu kashi ka ɗauki wannan basu masu ruwa ka shigo da wannan kayan kuma ka maida fulka. So abinda suka faru kenan kuma nan ba za a jima ba idan dai aka samu wannan FX din da kuma waɗanda suka samu dama da kuma tallafin da na san gwamnati tana ba wa kamfanoni da yawa don su samu su dawo da business ɗinsu za a samu daman da sauran za su shigo ba hana su aka yi.
Yanzu kuwa lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar mana da shirin kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka wanda ba awa ka sake. Darago daraja masu ya zama. Kai wani gonga.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji da musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe.
A yau kuma muna nan ofishin murya Amurka da ke yammai babban birnin kasar Niger muna tare da bako na musamman da ya kawo muna ziyara kuma dan asalin kasar Niger ne. Wanda zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a Afirka. Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin kasar Niger, shekara nawa kenan bancin ka dauka ƙara hita zuwa Nigeria?
Ya Nigeria dalilin ta yadda ni saboda an gayyace ni ne a can saboda na samu wani bursu din da zan tafi a can.
Kamar ɗallafi ne na ƙara ilimi.
Na ƙara ilimi paske gwamna Shehu Shema shi ne invitan 'yan Niger guda takwas muna ka cana.
Wace shekara kenan?
Damar duz.
Shekara 2012. To muna jin ka ya akai
lokacin da muke a tokusa nan ga da manka tahi kowa an nuna mishi ayyuka da dama ni sai ni sami sinimatografi cinematography kuma da kazo za a nuna maka to wace sana'a kake son kai ni sai ni je wajen harkar cinema kin saboda abin ya hibirge ni can
kenan harka hada fina-finai
hada fina-finai ni nayi bangaren kamera ni akwai harkar montage akwai abun ga kashi uku abun yake ni na duke harkar kamera shi ita ce ta hibirge ni
okay an wace makaranta ce kuka yi karatu
makaranta yes kurbira ta ake ce mata
okay anan take katsina
anan take katsina to da mun kai passing examen kin mun jos ne aka yi shi
oh okay kenan nan kuka dauki darasin daga baya kuma sai aka kai ku can jos kuka aka
kai can jos mun ka samu jaraba ta dosi mana kan ga
me ya suna makarantar da ke can jos
jos kan national film
okay tace babbar makarantar fina-finan ta Najeriya energy
nan ta Najeriya
okay to a wannan makaranta dake Katsina wata nawa kace kun kai can
na samu wajen wata shida can
okay to me aka koya muku
a cikin koyon da aka yi mana an koya mana harkar fina-finai film ni na yi film kin na zama actor da dama tun da ekol ce na yi harkar film kin kuma da na dawo sai na dauki camera kin lokacin da harkar film da na ji haushi ina cewa wannan abu ne kani shi professor kina sai ce mana ai ba za ka cinema ba sai in ka yi wannan gudanar da sauran film na ce to babu laifi da na kare ba ni kamera kin lokacin ina iya hada film kin in rubuta shi kuma in yi turnan shi da kamera
da kanka
da kaina ina yi organization in rubuta shi kuma in yi turnan shi da kamera
daga fara har zuwa karshe ikon Allah to shi wannan malamin naku mutuna ina ne
shi mutuna Jose ne ina ne Jose yake
okay me sunan shi
yazo zai kin aiki cinye shi
zai
yake
haka nan ne ikon Allah kai kadai ne dan nishar cikin wanda suka yi harkar film in koko kuna da dama
mu ta kusa muke amma ni dai ne wanda ya harkar cinematography a can sarwan duka sun koyi wasu ayyuka ta can daban-daban dan ayyukan suna da yawa ba
kamar me da ni a duka
sarwa sun yi harkar mechanician sarwa sun yi harkar informatics abun da yana nan da shi ka zaba
to da ka kammala wannan makaranta ka dawo a Niger koko
da ni kare na dawo a Niger ke
to ya akai da ka dawo ka je ka samu ilimi yadda aka hana fina-finai an koya maka abubuwa iri-iri ka zo da basira to sai aka ya
to da nzo da basira kin ba wanda ya kama mini tunda ni wani son kai zanen ma na kutanta musu to a wanda mun kai zanen ga diploma kin na samu an yi mini equivalent kin shi shikenan kawai traduction da amfaransi ba wani wata magana na bari mu nemo maka aiki kuma sun tura ni a can nayi karatu na samu darasi da dama na zo kuma ba wani abin da suka ce mini kawai daga nan sai na ajima wannan haraka na shiga kuma wasu harkoki daban na ji wurare da dama to na ji wurare da dama kin daga bayan dai kala suna bani rendezvous kin in zo rana kaza suna bani dai rendezvous kin ina zuwa ni ga dai abin da na gaji sai na bar ma wannan sana'a gaba ɗaya sai na aje ki sun duke wata kuma
to malam Alhassan At-Tauri Habibu dan asalin kasar Niger mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin kowa ya bar gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen Hausa na muryar Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
to daga shirin Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levenement wacce ya tarwaito cewa gwamnatin Niger ta fitar da tsarin kasafin kudaden da take fatan amfani da su a shekarar 2021 duk da kalubalen tsaro da annobar corona da ake fama da su miliyar ko biliyan sama da 2,644 na sefa ne ake tsarin samarwa daga ciki da wajen kasar domin daukar dawainiyar ayyukan da hukumomi ke sa rai yi wa jama'a a baɗi sabanin kasafin shekarar da ke shirin karewa mai biliyan 2,422 da yanka jihar ta ce tuni aka gabatar da wannan daftari a gaban majalisar dokokin kasa wacce ke da alhakin nazari a kansa jaridar Le Sahel na cewa hukumomin Niger sun fara yunkurin kafa wani sansanin musamman domin mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da gidajensu mafari kenan Prime Minister Birgira Fini ya ziyarci wani filin da ke kewayen birnin Yamai don tantance yiwuwar samar da sabon matsuguni ga dubban mutanen da a halin yanzu ke samun mafaka a makarantu daban-daban, yayin da ranar komawa ajin karatu ke ƙara ƙuratawa. Jaridar ta ambato Prime Minister na cewa ba ma son a samu tsaiko wajen sake bude makarantu, amma kuma za mu yi iya kokarinmu don ganin waɗannan mutane sun samu kyaukyawan matsuguni. Jaridar Air Info na cewa an hango ayarin wasu motoci shake da mutane dauke da bindigogi a wani wurin da ke a kilomita 50 a arewacin rijiyar da ake kira Puy de l'Espoir, yayin da wata majiya ta ce an tsinkayi wani ayari na biyu na motocin 'yan bindiga a shekaran jiya Lahadi a kewayen garin Turayet, wanda ake ganin za ta yi su nufi garin Cirozorin ko Irazer. Jihar ta ce waɗannan motoci kusan 20 sun fito ne daga yankin kudancin Libya kafin daga bisani su warwatsu cikin hamadar Sahara da nufin Addasau domin sake haduwa watakila a wani wurin na daban. Makarkare da jaridar L'Eclosion wace ta ruwaito cewa annobar cutar amai da gudawa wato kolera ta barke a tsibiran tafkin Chadi da ke karkashin ikon Boko Haram, lamarin da ya hallaka mayakan kungiyar kusan 200. Jaridar ta ambato wani dan jarida Sadiq Abba yana cewa annobar ta jefa askarawan kungiyar ta'addancin cikin halin tsaka mai wuya sakamakon kofar ragon da dakarun rundunar haɗin gwiwa ta MNGTF suka yi wa waɗannan tsibirai, wato babu wata hanyar fita zuwa neman magani yayin da kwayar cutar ke ƙara hayayyafa a kulliyomin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Tun daga shekara ta 2013, China ta ci gaba da mamayewa tare da mallake akasarin tsibirori da gabar teku da duk wani tudu masu yawan gaske a kudancin tekun China. Beijing na ci gaba da kokarin ganin ta mallake tare da girke dakarunta a yankunan da ake cece kuce a kansu. Hakan ya haifar da babbar illa ga halittun cikin ruwa, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata tattaunawa ta wayar tarho a ƙarshen watan Agusta. China ta yi amfani da duk wata hanya ta fada da sansanonin mayakanta da sauran jami'anta na ruwa, waɗanda mafi akasari suke tare da goyon bayan rundunar sojin China, domin musgunawa masu da'awar mallakar mafi akasarin ruwan kudancin tekun China. Wannan na faruwa ne duk kuwa da cewa a shekara ta 2016 wata kotun musamman a ƙarƙashin kashi na 7 na babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan dokar teku ta yanke hukuncin cewa babu wani hurumin doka ga China na ikirarin mallakar wurare fiye da waɗanda doka ta bata. Amurka ta tsayu sosai akan wannan ka'idar, inji jami'in na ma'aikatar harkokin waje. Muna matukar damuwa da yadda Beijing take ci gaba da bin hanyoyin tursasawa domin hana sauran masu haƙƙin mallaka damar samun albarkatun ruwa na teku. Abin lura shine kamfanoni mallakar gwamnatin Beijing sun taka muhimmiyar rawa wajen mamayewa da girke sojoji a waɗannan wuraren. Bisa wannan dalili, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saka haramcin takardun visa ga 'yan ƙasar China da ke da hannu a ƙoƙarin Beijing na wargaza al'amura a kudancin tekun China. A lokaci ɗaya kuma, ma'aikatar ciniki da masana'antu ta Amurka ta saka kamfanoni 24 mallakar China a cikin jerin takunkuminta saboda hannu da suke da shi a waɗannan ayyukan. Hakan na nufin duk wasu kaya da za su fitar ko su yi sufurinsu a cikin ƙasar zuwa wata ƙasa da ke cikin takunkumin wajibi ne a yi musu lasisi. Sauran ƙasashe na iya duba yiwuwar ɗaukar irin wannan matakin, kuma muna tsammanin hakan zai yi daidai. Muna ƙara yaɗa irin damuwar da muke da ita a kan kudancin tekun China, haka kuma muna ƙara yayata ayyukan ba daidai ba da ke aukuwa, kuma muna sane cewa sauran ƙasashe ma suna duba yiwuwar aiwatar da nasu tsare-tsare ta hanyar dangantakarsu da China ta fuskar kasuwanci, musayar ɗalibai, takardun visa da sauran lamura da dama, a cewar jami'in. Muna ɗaukar matakai domin bayyana wa ƙararrawa cewa ba za a lamince da ƙara girke dakarun soji da tursasawa ba, waɗanda gabaki ɗaya sun saba wa ra'ayin ƙasashe makwabtan China da Amurka da sauran duniya baki ɗaya. Shirin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni. Masu salam.